أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala kawomu yau 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1443, kuma yau 26 ga watan hudu miladiyya 2022 a wannan masallaci namu, kuma a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma, masallacin sayyidi namu Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Wannan zai zo majalisin mu na ƙarshe insha Allah subhanahu wa ta'ala a bana, kaman yadda muka alƙawaranta insha Allah. Idan ba a manta ba, tafsirin mu yana gudana a cikin suratul Baqara. Za mu tashi aya ta 8 insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce: wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. kamar yadda aka yi mana bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Baqara ya kasa mutane alal aqalli gida uku ko kuma gida hudu. Gida na farko su ne gidan masu imani da ya kira su da al-muttaqu, masu taqawa, waɗanda aka yi bayani a kansu a cikin ayoyi guda hudu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كالتي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. sannan sai gida na biyu su ne gidan waɗanda suka kafirta, musamman kuma mushrikai. Wasu kuma malaman suka ce hadda ahlul kitab su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a kansu, yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Sai kuma ayoyi guda 13, kaman yadda al-imamu Mujahid ibn Jabr yake faɗa riwayar almajirinsa al-imam Abdul Malik ibn Juraij al-Makki, cewa ayoyi 13 su kuma sun zo za su siffanta munafikai. Sannan sai kuma ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin surar su kuma za su zo su yi bayanin ahlul kitab. Ahlul kitab waɗanda su ne Yahudawa da Nasara. In ka fitar da su daga cikin innal ladina kafaru, ana nufin zallan mushrikai kenan. To a yanzu wannan aya ita ce za ta fara bayani akan sufufin munafikai. Shine Allah ya ce: wa minan nasi, daga cikin mutane, man yaqulu, akwai wanda yake cewa amanna billahi, mu mun yi imani da Allah, wa bil yawmil akhir, sannan kuma mun yi imani da ranar lahira, wa ma hum bi mu'mini, amma ba mu'minai bane. Wannan ayar ita ce ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bude bayani a game da tunan silili ga waɗansu mutane da ake ce musu munafikai. Lafazin annifaq sabon lafazi ne da shari'ar musulunci ta zo da shi da wannan ma'ana. Larabawa ba su san kalmar annifaq da irin ma'anar da shari'a ta bata ba. Asalin kalmar annifaq malamai suka ce daga lafazin annafiqa'u. Annafiqa gida ne da kurege yake yi, a zahiri sai kaga kaman anan yake, to amma ba anan yake ba, ya rufe da ƙasa sai ya shige sai ya sake tono ƙasa sai ta rufe shi, yana cikin gida na biyu. To shine sai ya zama kalmar da shari'a ta zo ta kalle ta, kai kana ganin kurege kana tsammanin in ka hango ramin shi a sama za ka gan shi, sai ka leƙa ramin ko kuma ka haƙa ramin na farko ba za ka gan shi ba, yana nan ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. To wannan kamanceceniyar ta ɗaki ko rami na kurege da kuma siffar munafiki sun yi kama, akwai kamanceceniya a tsakaninsu. Kamar yadda za mu ji tarihin da malamai suka ma wane ne ake ce ma munafiki a cikin musulunci, sannan wane irin aiki yake yi. To wannan ayar ita ce ayar da Allah ta'ala ya buɗe bayani a kansu, aka ci gaba da bayani a kansu, aka yi bayani a kansu a cikin suratu Ali Imran. Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a game da irin zagon ƙasa da suka shirya ma musulunci musamman a yakin Badar. Yakin Uhud ya sake zuwa, suka sake kulle munafurci, sai ya zama duk wani yaki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai fita, to waɗannan miyagun bayi sai sun kulle wani makirci na su nemi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su sha wahala yaki ya karye musu, kafirai kuma su ci nasara. Amma inda Allah ta'ala ya fito da su fili, aka yi musu tonan silili, aka ware komai nasu, aka yi bayani, shine a cikin suratul Tauba, bayan abin da ya faru na yakin Tabuka, anan ne Allah ta'ala ya fitowa da su fili, aka yi ma musulmai bayani a game da sufofinsu. Kai ka ce idan ka ga munafiki za ka iya nuna shi ka ce wannan munafiki ne, saboda yadda Allah ta'ala ya ɗauki bayanai waɗanda suke masu gamsarwa a game da sufofinsu da halayensu da irin ɗabi'unsu da irin makirce-makirce da suke kullama musulunci. To shi ne Allah ya ce wa minan nas, daga cikin mutane. Annas nan ana nufin kowa, wasu kuma malamai suka ce annas ana nufin daga cikin waɗanda suke mutanen Madina, wasu kuma suka ce annas daga cikin mutanen da suka zo suka lullube Annabi sallallahu alaihi wa sallam, suka nuna suna tare da shi. Duka waɗannan ma'anonin ba saɓani ba ne. In ka ce annas ana nufin mutane gabaki ɗaya, munafikai a cikin mutane suke. Idan ka ce annas ana nufin mutanen Madina, daga cikinsu aka fara samun munafikai. Idan ka ce annas ana nufin waɗanda suka zo suka gewaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam, munafikai suna cikin waɗanda suka gewaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da zuciya ɗaya ba. To su ne annas nan, Allah ta'ala ya ce daga cikinsu akwai man yaqulu amanna, akwai wanda yake cewa da baki yayi imani billahi wal yawmil akhir, yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar lahira. To tari Allah madaukakin sarki yana hada al imanu bihi wa bil yawmil akhir a wurare da yawa. Allah yana hada tsakanin imani da shi da kuma imani da ranar lahira. Sirrin da ke ciki shine imani da Allah shine farko, amma inda imanin zai maka amfani ɓalo-ɓalo kuma a tabbatar da daga sifai imanin shi ne a lahira. Kana iya cewa kai imani da Allah a duniya ka tsira, to amma ba za a gane imaninka na gaske ba ne sai an je lahira. To shi yasa sau tari za mu ga a cikin Alƙur'ani aka yawaita haɗa al-imanu billahi, sannan kuma sai a ce wa bil yawmil akhir. Alhali rukunan imani guda shida ne, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Jibril alayhi salam da ya tambayi manzon Allah sallama qala fa akhbirni an al-imani, sai ya ce an tu'mina billahi daya wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi hudu wal yawmil akhir shine ma na ƙarshe na biyar wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. To amma a wurare da yawa Alƙur'ani sai zo da wani salo, in zai yi bayani sai ya ce al-imanu billahi kuma ya faɗi yawmil akhir. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi, sai ya ce wal yawmil akhir. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya ɗau wannan sala, sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره kage digga su manzo Allah sallama da alqur'ani dama fassara alqur'ani ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to kage nan shine muhimmancin a duniya mutum zai iya cewa yayi imani da Allah yi ta fadi a baki to amma a ina imanin zai bayyana da gaske yake sai an je lahira to shine sai Allah ke ya hada sai ya ce al-iman bil yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir وآمنوا بالله واليوم الآخر سي أفضل حكا تو سوما منافقين سي سخر أتشيوا من إيمان دا الله دران الله أما سي الله قرر سي وما هم بمؤمنين أما با مؤمنين بنيس أنكور إيمان سودا سكي أباكي دو من إيمان سبا أزوتي يبين إيمان كمينة دو كنيمان يمن يبو داؤك abu na farko shine al-iman bil janan zuciya ta kudirta ko su ce al-i'tiqad bil janan zuciya ta kudirta to su munafikai sun rasa wannan sharadin ko kuma wannan rukunin sun rasa wannan sharadin na al-i'tiqad bil janan da baki suke fadi idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ هذا ان سن حدو دا باكي سي سي سن ايماني واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون هذا دا باكي سي من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم da ba ce suka ce sun imani amma zukatan su ba su imani ba to sun rasa wannan rukunin na farko ko sharadi na farko sharadi na biyu shine an-nutqu bil lisan harshe shi kuma ya farka to su sai suka dau wannan a cikin kungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci waɗanda suka yi kama da su sune murji'a daga cikin su kuma musamman al-karramiyya mabiya Muhammad ibn Karram su suna cewa idan mutum yace yayi imani da baki shikenan ba wanda yake ka bincike zuciyarsa sannan kuma ba wanda yake ka tambayi aikin sa shar'i na uku shine al-amalu bil arkan gabobi kuma su aiwatar baka cewa kai imani da baki sai kai shiru kuma ba a ga kana aiki ba lokacin sallah yake kiyin sallah kana da dukiya a ce kai zakka ka kiyin zakka duk rukunan duk abinda manzo sama ya fadi na amalul iman wanda sun kai 70 da doriya kai ba ka yi annabi sama ya lissafa ababe da yawa wanda manyan malaman mu irin su al-Imam al-Sulaimi bayan sa irin su al-Imam al-Baihaqi sun zo su rubuta littafan da suka sa musu suna al-Musannaf fi Shu'ab al-Iman المصنف في شعب الإيمان آلين للتاتي دكي آرى آيوي ده حديثي ده مغنغن مغباتا حقا مدى قسرا من أكي تيما إيمان كافنسو ما لم يسرق ربو تلتفنسو ده عنوان الإيمان كمان الإمام ابن عدي شيبة يا ربو تلتفنس الإيمان كمان الإمام محمد القاسم بن السلام أبو عبيد ينا ده لتفنس al-iman da sauran malamai waɗanda suka rubuta littafan su da taken al-iman suna faɗin ayyukan imani baka cewa kai imani da baki kace kai imani a zuciya amma kuma baka wani aiki na musulunci ko kuma ka zabi wanda ya maka wanda bai maka ba kuma ka ƙi al-haya'u min al-iman kunya tana cikin imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fada alhairi ko ya kama bakin sa ya shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu ko fala yu'dhi jarahu mutumin da dai ya imani da Allah da ranar lahira to kai ya cutar da makwabcin sa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man bata shab'ana wa bata jaruhu jaw'ana huwa ya'lamu bihi irin waɗannan duka suna fa'idantar da me suna fa'idantar da imani la abinnan man kana tu'minu billahi wal yawmil akhir fala tusafir masirata yawmin wa layla illa wa ma ahadu mahram kada macen da tayi imani da Allah da ranar lahira tayi tafiyar yini daya da kwana daya awa 24 ba tare da wani muharramin ta ba ta bage kada duk waɗannan a'malul imani suna cin ayyukan imani to su munafikai sai ya zama sun dau daya amma suka yi watsi da biyu ko kuma wasu su suka dau biyu domin ana yin sallah da su amma sallar da suke yi kamun kusala in sun zo za su yi sallah da katala da lalaci suke sallah kuma yura'unan nas in ba za a gansu ba ba za su yi ba sallar magrib sallar isha'i sallar asuba na ba su wahala ba za su iya zuwa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san da sallar isha'i da sallar asuba to ba a ganin su amma sallar azhar kowa na ganin su sallar la'asar kowa na ganin su magriba ma garibe ya duhu ba za a iya gane cewa sun zo masallaci sai su halarta amma da magrib da sallar isha'i da sallar asuba suna musu wahala sufofin munafikai suna da yawa babban malami al-imam al-shiryabi abu ja'far al-shiryabi yana da littafin sai yana cin malamai magabata da ya rubuta shi zammun nifaqi wal munafiqi ya kawo athar da hadisi waɗanda suke siffanta munafikai Allah shi kyauta babban malami al-allama ibn jarir al-tabari shaykh al-mufassiri yace wa ta'wilu zalika fassar wannan aya anna Allah jalla sana'uhu lallai Allah wanda yabansa da kirarin sa suka daukaka lamma jama'a li rasulih sallallahu alaihi wasallam amrahu fi dar hijratihi a lokacin da ya tattara ma manzo Allah sama karfin sa a garin Madina inda ya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun shi 13 yana da awa a Makka amma shekara 13 nan ba ranar da annabi sama ya samu sauki da shi da sahabban sa nema ake a bige nema ake a kashi shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din an shirya masa makirci domin a fitar da shi ko a kashe shi ko a kama shi a daure shi Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya hijira ya koma Madina da ya koma Madina Allah ya tattara masa karfin sa wattaqarra lahu qararuhu sannan matabbatar sa ta tabbata ya samu wajen zama a Madina wa azhara Allah biha kalimatahu sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana kalmar sa a cikin garin Madina aka anshi musulunci hannu biyu musulunci sai karuwa yake yi tunda manzo Allah ta sama ya shiga Madina to musulunci bai taba baya ba sai gaba gaba tutar musulunci ita ce take kadawa tunda manzo Allah sama ya sa kafar sa a cikin garin Madina wa fashati duri ahli hal islam sannan musulunci ya watsu a gidajen mutanen Madina ba gidan da zaka shiga babu musulmi وقهر بها المسلمون من فيها من اهل الشرك من عبدة الاوثان sannan musulmai suka samu rinjaye daga cikin akan kafirai waɗanda suke bauta ma gumaka musulmai suka samu rinjaye domin mutanen Madina kabilu ne manya manya guda biyu ɗan asalin ƙasa kamar yadda ake cewa asalin asalin ƙasa sune banul khazraj da banul aus wanda su kuma daga baya suka zama gidaje alal aqalli manya manya guda shida Aus ya fitar da gida daya Al-Khazraj ya fitar da gidaje guda biyar to dukkan wani mutumin Madina dan asali to dangantakar sa tana koma daya daga cikin waɗannan gidajen shi yasa duk balansari duk mutumin Madina in ka tashi zaka kawo nasabar sa sai ka kai ka ce masa Al-Khazrajiyyu ko kuma ka ce masa Al-Ausiyyu to musulunci ya watsu a cikin waɗannan gidaje nasu me ya faru wa dalla biha man fiha min ahli alkitab sannan waɗanda suke takama da su suna cikin littafi suna da littafi yahudawa wanda su abinda suka yi da suka karanta a cikin nubu'at din su ababan da aka rubuta a cikin at-taura cewa Allah ta'ala zai fitar da wani manzo a ƙarshen zamani shine annabin da yafi kowanne daraja daga cikin alamomin da Allah ya rubuta a cikin at-taura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a gari ne yawan dabino to mutanen yahudawa suna fatan a ce annabin ƙarshen nan ya fito daga cikin su saboda ka suka yawata a duniya sai suka ga Madina aqsarul bilad nakhlan Madina ce garin da tafi yawan dabinai saboda haka fa saka nuha sai suka zauna a garin Madina suka zo kabilu manya manya guda uku sune banu Nadir da banu Quraifata da banu Qainuqa waɗannan gidajen guda uku na Yahudawa burin su Allah ta'ala ya fitar da annabin ƙarshe wanda yafi kowanne annabi daraja daga cikin su bazan san ba haka bane Allahu alamu haythu yaj'alu risalata Allah shi kadai san inda yake sa manzancin sa to shi ke nan saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai suka bayyana masa kiyayya talobar suka nuna yaki suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama zuwan shi Madina ya gayyato su kaman yadda littafin sira suke tabbatarwa ya kira su yace su zo su zauna kasar nan ta muci dukkan mu zauna lafiya a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba su kuma suna matsayin wadanda za a zauna da su a matsayin kafaran amana ahlul zimma kuna addinin ku kuje ku tayi ba wanda zai taba ku ba a yadda wani musulmi ya je ya taba ku ba ko ya cutar da ku amma duk abinda haramun ne a cikin musulunci ba za ku zo kuna yada shi a cikin garin musulmai ba in za ku sha giyar ku tunda ku a wajen ku ba haram bace kaman yadda kuka ce ma kanku to ku tafi ku je can in go ku sha in za ku yi karta ko ku yi lido ko ku yi kwado to ku je can in go ku yi in za ku ci aladan ku je can in go ku ci amma ba za ku shigo cikin daular musulmai ku yi ba cikin birni inda musulmai suke aka rubuta dokoki kamar da littafin sira suke ruwaitowa duk da malaman hadisi suna tattaunawa akan ingancin wannan wasiqa din wato takaddar yarjejeniya amma malaman sira sun ruwaito ta sun ambace ta a cikin littafin malaman sira na da irin su Ibn Hisham kafin sa malamin sa Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari sun ambace ta a cikin littafin su da bunut da sections sashi sashi yadda ka san constitution namu da ake amfani da shi a ƙasa to haka aka rubuta wannan kamar yadda malaman sira Allahu a'lamu bi sihhatir riwaya suke ambatawa waɗannan yahudawan ba a dade ba suka fara warware alƙawari waɗanda suka fara cin amana sune banu Qainuqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su ya kore su daga garin Madina sai suka gudu sai suka koma wani ƙauye a bayan garin Madina da ake ce masa Khaybar gari ne mai yawan bishiyoyi mai yawan gonaki sai suka je suka zauna a can wanda kafin kuma a dawo daga baya bayan shekara ta bakwai annabi sama zai yake su a can din ba bayan an yake su suka sake tuba tuba ba na su shiga musulunci ba tuba na za su zauna lafiya da musulmai aka bar su gonakin su manzo Allah sama yace to yanzu ba na ku bane gonakinku sun zama na musulmai yanzu abinda za a yi ku za ku rika nomawa da takin ku da wahalar ku amma duk abinda kuka noma to za a raba gida biyu sai ku ba musulmai rabi ko kuma ku dau rabi in mutum ya noma in ba yahuda ya noma buhu goma to buhu biyar na musulmai ne buhu kuma biyar nasa tunda yanzu yana cin gajiyar zaman lafiya ne a cikin daular musulunci ƙarshe sayyidina Umar da aka zo zamanin sa radiyallahu anhu sayyidina Umar ba wata yace dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za mu bakku ne zuwa lokacin da Allah ya kaddara muku to lokacin da Allah ya kaddara muku zama a garin Khaybar ya kare saboda ka ku fita sayyidina Umar ya kore su tun daga nan aka tsarkake garin Madina daga Yahudawa ba su hayyo ba su to kaji to waɗannan Yahudawan da suka ga manzon Allah sama yafi karfin su sai suka shirya masa kisisina bayan banu Qainuqa to sai banu Nadir su ma haka suka ci gaba da kulla makirci har riwaya ta sira ta zo take cewa suka shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gayyace shi da nufin ayi wani sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna sai mala'ika Jibril ya zo da wahayi cewa ya tashi yana tashi ashe sun sa ta bayan katanga an shirye wani katotan dutse a jefo shi dan na manzo Allah sama shikenan a kifade kwana manzo Allah sama ya mutu kenan to shine fa manzo Allah sama ya koma cikin gari ya shirye yaki yace azo a yake su shine aka saukar da suratul hashr huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr saura banun nadir su kuma banun nadir kafare suka kulla alƙawari suka kulla zumunta ta cewa duk wani kafiri ba a yace mishi ba in bai bada gudunmuwa ba kuma ya fito ana son sai amma manzo Allah sama ki fade kwana shine abinda ake cewa ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq suka taru a bayan garin Madina cewa sai sun gama da duk wani musulmi kuma sun gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi yakin aka jefu aka jarabe su da iska su kafirai daga baya sai Allah ya yi ma manzo Allah sama wahayi mala'ika Jibril ya zo ya fada masa cewa hadda banu Quraiza aka shirye wannan makirci to da haka manzo Allah sama yace a tafi wajen su su ma a je a yake su aka je aka gama da su to kaji waɗannan to waɗannan yahudawan manzo sama da suka ga yafi karfin su to shikenan sai suka yi kullace in ji al-imam at-tabi'i da hasada da nuna ma manzo Allah sama kiyayya kai sai da ta kai ma manzo Allah sama zagin sa fa suke yi fa manzo Allah sama yana zaune a masallaci za su zo wucewa sai su dabe sai su dage harshen su makin su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum su ce alamu wai assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku tun wasu sahabbai ba su fahimta har nan Nana Aisha ta fahimta cewa ba assalamu suke cewa ba assalamu suke cewa Nana Aisha ta fusata ta ce wa alaikum assalamu wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum wa adda lakum adaban azima ce tsinannin Allah ya tsine muku albarka Allah ya hushi da ku kuma Allah ya tabbatar da mutuwa a kanku kuma Allah ya tanadar muku azaba wacce take ne radadi ne girma manzon Allah sai ya ce kakki ce haka ai na ce wa alaikum inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana idan mutun yayi maka wauta to kai in ka tashi rama ka dafa shi da ruwan sanyi yafi zaki in ka dafa shi da ruwan sanyi yafi dadewa sannan ya dahu wanka waka mishi ruwan zafi to shikenan ka gama da shi tashin farko amma ka bari ka dafa shi da ruwan sanyi sai ce ai na ce musu wa alaikum ana son sassauci a komai to kage suna yi ma manzo Allah sama wannan makirci to daga nan akwai hulafa din su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Madina suna da haɗin gwiwa da waɗannan Yahudawa sannan malamai suka ambaci cewa a cikin banul khazraj da suka fi yawa gidaje biyar an shirya cewa ya kokan da ake yi tsakanin gidajen Ausu da gidajen khazraj to aka yi wani sulhu na lafi-lafi ba lafiya ba sai aka shirya cewa za a nada Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zama shine sarkin Madina kwatsam sai ga manzon Allah sama ya sauka a garin Madina shikenan idza jaa nahu Allah batala nahu ghairihi haka Larabawa suke cewa in kogin Allah ya zo kogin kowa sai ya zama mai sai ya zama kwata shine mana kogin Allah ya zo na kowa kwata zai zama saboda haka tunda manzon Allah sama ya zo to wai za a nada kuma ya zama shugaba kaga ba wani shugaban da za a nada tun daga nan wannan mutumi da ake ce masa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya shiga makirci ya sa ma kanshi bakin ciki a cikin zuciya da damuwa akan sai ya ga bayan musulunci da musulmai to kaji asalin harkan nifaku ce asalin munafurci ce a ina ta fara bayyana sun fara bayyana lokacin da za a tafi yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai ya ce gashi su fita kaza Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zanzarar da mutane aka je yakin Uhud a shekara ta uku wancan a shekara ta biyu ya sake ɗeba mutane ya maida su gida daga nan aka tafi wani yaki ana dawowa a can sai ya ce wallahi shine yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azalla shi wallahi in muka dawo yakin nan muka koma garin Madina sai masu buwaya masu gari ɗan ƙasa sun fitar da ƙasƙantattu shi ne aka samu ɗansa wanda shi ma sunan shi Abdullah, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya je ya tsaya a bakin gari ya sauri ya riga baban shi ya koma ya ce wallahi in baban shi ya zo sai ya tantance su waye al-azallu su waye al-a'azzu, ɗansa na cikinsa. Saboda a musulunci babu compromisation, musulunci ya fi kowa. In kaga kana fifita wani akan musulunci to imanin kana da matsala tabbas. Musulunci da imani sun fi kowa kuma sun fi komai. To shi ne wannan, saboda haka suka ci gaba da yin abin da za su. To amma me yasa sai aka samu munafikai su suka zama da haka? Saboda suna jin tsoron su bayyana kansu a matsayin kafirai zalla, sai su zama musulunci ya tsai da hukunci a kansu cewa su kafirai ne, in an tashi yaki har da su za a yaka. Amma waɗannan munafikan su ne suka jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a, la taf'al hatta la yaqula an-nasu inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Yanzu aka kama wani munafiki aka kashe, to sai a dora fadar cewa ai annabin sama yanzu sahabban shi ma yake kashewa. Saboda su sun zama kadangarin bakin tulu, a kashe su a kashe tulu, a bar su kuma su fada su fada su bata ruwa. Haka suka zama mu musulmai. Al-Imam Ibn Kathir yake fadi a cikin tafsirin sa yake cewa an-nifaq, abinda ake ce ma munafirci, huwa izharul khair wa israrul sharr, a bayyana alheri a fili amma mutum ya ɓoye sharri a zuciyarsa. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamil min al-ghayb allati qul mutu bi dhikrikum. In sun gamu da ku sai su ce sun yi imani, haba 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 haba. Amma na Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai da ya kasa boyuwa, in munafirci ya kai munafirci to sai ya bayyana. Munafircin da ake iya ɓoye shi shi ne type C ko type A kai, amma ya fara zama B balle kai C ta shi ce nan ba zai ɓoye ba, sai ya bayyana. To shi ne sai yake cewa wa huwa anwa'un ko wa huwa naw'ain, munafirci kala biyu ne, akwai i'tiqadiyyun akwai amali. Akwai munafirci na zuci irin na su Abdullah ibn Ubay ibn Salul da mabiyansa, mutum ya bayyana shi ne imani ne amma a zuciyarsa kafiri ne. Wannan lafazin an-nifaq shi ne daga baya malaman fiqh suke ce mishi az-zandaqa, az-zandaqa an yuzhira al-insanu al-islama wa yukhfi al-kufra, ya bayyana musulunci a fili amma a gidansa yana da gunki da yake bauta mawa. Zandaka, an same su zanadiqa a cikin musulunci. Daga baya malaman munafiqin ma sai suka daina amfani da lafazin annifa a hukunci irin na wannan, sai suka dawo suna amfani da lafazin az-zindiq, har suke faɗi suna cewa ya za a gane zindiki ya tuba. Dama can boye musulunci boye kafirci yake, to sai ya ce ya tuba, ta ya za ka gane ya tuba? Wa zai bayyana mana yadda za ka gane zindiki ya tuba? Dama boyewa yake, to kuma yanzu ya ce ya bari, to ta ya za ka gane ya daina boyewa? Kaga da matsala. Sannan sai akwai an-nifaqul amali, shi kuma munafirci na aiki, shi ne wanda za ka ji manzon Allah sun yake cewa ayatul munafiqi salat. Alamomin munafiki guda uku ne, idza haddatha kadab, idan zai yi magana sai ya ƙarya, ƙarya alama ce ta munafikai. Wannan alama ce ta ƙaramin munafirci, munafircin aiki, amma kuma duk wani babban munafiki maƙaryaci ne. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu, kaga haka Allah ya ce, lallai Allah yana sanar da cewa munafikai maƙaryata ne. Wa idza wa'ada akhlaf, in yi alƙawari sai saba, alama ce ta munafirci. Wa idza akumina kha, in aka bashi amana sai ya ci. A wata riwaya wa idza khasama fajar, duk lokacin da aka yi rigima da shi an fa bashi hakuri to sai yayi zage-zage, sai yayi cin mutunci, sai yayi ashariya, ana jin shi yana ƙara matsawa, yana faɗin zagi, yana faɗin ashariya. To kaga duk wannan alamomi ne na munafikai, waɗanda suke ƙananan munafikai, wanda munafincinsu bai fitar da su daga musulunci ba. Amma wancan nau'in na farko shine an-naqilu min al-millati, musulunci ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci kafirai ne su. Babban malami al-Imam Abdul Malik ibn Juraij al-Makki, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai atba'ut tabi'i, sa'an su al-Imam Malik ne yake cewa al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'luhu, aikin munafiki yana saba wa maganarsa. Sannan kaga dama ka ce yukhalifu qawluhu fi'luhu, sannan maganarsa na saba ma aikinsa. Me yasa manzo Allah sun yace aqsaru munafiqi ummati al-qurra, mafi yawancin wanda suka fi munafinci a cikin al'ummata su ne makaranta al-Qur'ani a baki, rimi da qira'a, amma kuma mutumin banza ne. Wannan hadisi ne sahihi. Aqsaru munafiqi ummati al-qurra'uha ko al-qurra'u, wanda suka fi munafinci a cikin al'umma ta su ne masu karatun Qur'ani da baki, amma baya shiga cikin zuciyarsu. Shi yasa lokacin da fitina khawarij ɗan tawaye masu kashe mutane ta zo, su suka fi yawa. Allah ka tsare. Sannan al-Imam Ibn Juraij ya ce wa sirruhu alaniyatahu, sannan sirrinsa na saba ma bayyanansa, abinda yake bayyanawa daban, abinda kuma yake ɓoyewa daban. Wa madkhaluhu makhrajahu, sannan mashigarsa na saba ma mafitarsa, inda yake shiga daban amma inda yake fita daban. Sannan wa mashhaduhu maghibahu, abinda kake gani nasa a fili ya saba ma abinda yake boyewa. Shine sai al-Imam Ibn Juraij yace wa inna ma nazalat sifatul munafiqin fi suwaril makkiyya. Ibn Kathir yake cewa tsohon Madina su suka fara magana kan munafikai, li'anna makkata lam yakun fiha munafiqun, domin a Makka ba munafiki. Shi yasa malamanmu suke cewa babu munafiki ko ɗaya daga cikin muhajirai. Mutanen da suka taho daga Makka suka yi imani suka yi hijira suka dawo Madina, to babu munafiki ko ɗaya a cikinsu. A cikin mutanen Madina aka samu munafikai, kuma an faɗa mana dalilin. Wasu daga cikinsu son mulki, shi yasa dan uwa kakka so mulki. Wallahi idan mutum ya so mulki komai zai iya yi, zai iya zama munafiki. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul son mulki ya kai shi son mulki shugabanci, shi ya shigar da shi cikin munafurci. Shi yasa in Allah ya tsare ka daga son shugabanci, son bayyana, son a ce kai kace gaba, to ka huta. Amma idan jama'a suka zo suka matsa maka suka ce sai kai, to kai, Allah zai taimake ka. Allah zai taimake ka. Amma idan kai ne kace so ka matsa, to Allah subhanahu wa ta'ala sai baka da dabaraka. Allah shi kyauta, Allah ya tsare. To wannan yana ciki. Sannan daga cikin abin da ke haifar da munafurci akwai san duniya, ko da ba mulki ba, san dukiya da tara ta. Yana cin abin da ke haifanmu da mutum munafinci. Shi yasa manzon Allah sama ya hada su a cikin hadisin da ake tunshi hadisu zammil mali wal jah, hadisin al-Imam Tirmidhi da sanadi ingantacce. Annabi sama yace bannad da san dukiya da mulki ke ma mutum a addinin sa, to ta ci banna fiye da yadda karkeci guda biyu mayunwata suke banna idan aka sa su a cikin garken tumakai. To da haka Allah shi kyauta, Allah ya shirye mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga wannan cuta ta munafurci. Kuma kaman yadda muka faɗi, insha Allahu ta'ala yau ce za ta zama ranar ƙarshe insha Allahu a bana a wannan karatu namu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ta da iyaka da ya kaddara mana samun waɗannan kwanaki guda 25. Ba a samu rashin lafiya ta ba, ba a samu fashi na ba, ban yi tafiya ba, sannan kuma ba a samu ruwa ba, ba a samu wani dalili da ya hana mu karatu ba. Saboda haka mun samu majalisai guda 10-25. Muna godiya ga Allah wanda ya bamu wannan iko muka zo muka yi, kuma muka yi daidai gwagwadon abin da za mu iya yi, daidan da muka yi Allah ya bamu lada, kuskuren kuma da muka yi Allah ya fi mana. dama ba iyawa muka yi ba koya muke yi kuma ba za mu gushe ba muna koya muna fatan har mu mutu muna koya fatan mu kenan har mu mutu muna koya saboda haka mun yi abin da zamu iya yi Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi daidai saboda ka godiya ta tabbata ga Allah godiya ta biyu wanda zamu yi ita ce godiya zuwa ga ƴan kwamitin wannan tafsirin musamman masu kula da dauka social media da kula da tsare-tsaren masallaci da mahalarta da makamantansu Allah ya saka musu da alkhairi sunayensu suna da yawa amma akwai shugabanninsu wanda kuke ganin su a yanzu akwai Malam Ibrahim Ali Ladan wanda shine sakataren mu gabaki daya akwai Malam Yusuf Lawal Yusuf akwai Malam Suleiman Idris akwai Malam Aliyu Muhammad Lawal akwai Malam Muhammad Mahmud Umar Al-Bashir da kuma Malam Jibril wanda yau ya tafi garin su a jihar Kogi Allah kai shi lafiya duka waɗannan Allah ya saka musu da alkhairi a game da wannan aiki da suka tsaya tsayin daka suke yin sa ba tare da gajiyawa ba dazu suke ba da rahoto wajen rufe karatun safi karatun asuba na asrarus salah cewa akwai groups guda 20 ko da biyu ne ko da biyar da ake yada wannan karatun na WhatsApp wanda ko ina yana kaiwa zuwa ga duniya sannan akwai group na Telegram wanda shi ma bai gaza mutane dubbai kaza ba wanda ake yada musu karatun nan kuma su suke wannan aiki saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya a gare su Allah ya kara musu albarka shine da awa kullun yana bukatan mataimaka kai kadai ba za ka iya yi ba da awa daukar jinkaci mutum dai ba zai iya yi ba to Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu kula da masallaci musamman Usman dan Galadima wanda shi yake kula da masallaci ya kula da generator ya kula da fitilu da sauransu Allah ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka sannan bayan haka akwai alaramma gashi nan shi ba shi ma tunda aka fara tafsiri karshe-karshen nan ne kai kuka ji yana dan mara-mara ina jin dan farfesu-farfesun nan ne na karshen azumi ko zai shan shi wallahi alam amma dai yau insha Allah ya kamata ya sha ko me yaji to Allah ya sauke to shi ma Malam Muhammad Abu Muhammad Fadlu Sada da shi aka bude karatun nan kuma ba ranar da ya fashi duka gabaki dai da shi aka yi karatun nan aka zo har yau Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara tsare masa haddasa Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya cece mu da shi gabaki daya sannan bayan haka muna godiya zuwa ga waɗanda suka dauki nauyin sa wannan karatun a kafafen yaɗa labarai wanda su ma aikin alkhairi ne babban da bai gaza namu ba yadda muke zama mu yi karatun nan su kuma sai suka yi amfani da dukiyar su wajen yaɗawa musamman Alhaji Ya Wakili wanda shine ya dauki nauyin sanya wannan karatu a gidan rediyon Alheri ake jin sa wannan alheri da yake yadawa a gidan rediyon Alheri Allah ya saka mishi da alheri da sanadiyar sa dukiyar sa ya dauka ya bada Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare shi Allah ya shirya masa zuriyar sa Allah ya kara ma dukiyar sa albarka na biyu su gidan rediyon su kansu su ma sun cancanci a gode musu domin aikin alheri ne domin da ba su ba da wannan gudunmuwar ba gidan rediyon ya kafu kuma suka zama sun ware wannan tsarin na sanya tafsirai a watan Ramadan kaga da ba za a ji ba saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi ibada wa tijara suke suna kasuwanci kuma suna bautar Allah madaukakin sarki gwaggudan niyyar da kowa ya kyautata sannan na gaba su ne yan gidan talabijin na Albani TV Allah ya ji kan wanda shine muassisin wannan Darul Hadith al-Khairiyya Darul Hadith ta sanadiyar kuma Darul Hadith aka samu wannan gidan talabijin na Albani TV wato Sheikh Muhammad Awal Albani Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa to waɗanda suke kula da wannan gidan talabijin tun daga director na gidan na dar din gabaki daya cibiyar da kuma shi coordinator dan uwan mu abokin mu aminin mu Dr. Abubakar Asgar da sauran waɗanda suke tama masa Allah ya saka musu da alkhairi sannan waɗanda suka dauki nauyi ko suka bada gudunmuwar su wajen sawa an kira ni an fada min wasu daga cikin su wasu ba su san a faɗi sunan su to Allah ya saka musu da alheri Allah su ma ya tsare musu dukiyar su kuma ya kara ma rayuwar su albarka duka gabaki daya sannan cikin waɗanda ya wajaba a gode musu su ne ƴan agaji musamman Muhammadu nayi ce ko yau ba nan ya zo ba yawwa kullun shi yana nan a nan wajen hadda dinu na ga yana raba ma jama'a amma ban san ko shi yake siya ba ko waye amma dai shi yake rabawa to kaga Allah ya saka mishi da alheri ga agaji kai agajin shi kala kala ne ya agaza a wajen kula da masallaci da tsar kula da kayayyakin mutane sannan kuma ya agaza da abun bude baki ya kwashe lada to Allah ya saka masa da alheri akwai bawan Allah wanda alkhairansa suke da yawa a nan unguwa wanda dazuma mun gode masa kuma mun masa addu'a duk rashin wutar da ake yi to shi yake ba masallacin nan man fetur yake shayar da masallacin nan man fetur kafin sa wani bawan Allah shi ma yana yi duka makwabtan mu ne a nan tare da su muke komai mutanen arziki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsare su Allah ya kara musu albarka Allah ya shirya musu zuriyar su Allah ya kara ma dukiyar su albarka sun cancanci a gode musu ba ranar da muka samu matsala ko ne da wuta su ma ne fa Allah ya saka musu da alheri wallahi sun yi bazaka sun yi kokari sun yi bajinta Allah kuma ya kara inganta mana wannan nefa ya sa menene kuke ce ma megawatt namu na Najeriya ya kai 1,000,000,000 ya zama wuta ta zama kawai marasa ma mai zami da ita kuma zalika an Allah bi aziz kasashen da basu kai mu arziki ba suna da wannan wani cikin masu bincike masu aikin injiniyancin wuta yana ban labari yace South Africa na da extra 40,000 megabytes abin nan menene kuke ce mun shi megawatt na wuta 40,000 a wasu shekaru ban san yanzu ba kila sun kara 40,000 mu ko nan fa ana maganar ne fa a ce 1,500 ko ba haka bane Allah shirye mu Allah ka inganta mana wannan kasa to saboda ka ƴan agaji sun cancanta a yabe su ƴan nefa da sauransu dukkan duka waɗannan bayin Allah ya saka musu da alkhairi sannan ku kuma mahalarta kun cancanci godiya akwai wanda zan ga fuskar su a nan wajen zan iya ganin su fa da su aka fara tafsirin nan har yau din nan suna nan kuma akwai wanda ba su latti duk suna nan duk sun cancanci a ba su credit Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya kara mana tarbiyya Allah ya kara mana juriya da tsayawa akan abin nan wannan waje namu markazi ne na alkhairi da izinin Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya cika mana burace-burace da nake da su a game da shi mutane suna kallo masallaci ɗaya daga cikin ayyuka ne na wannan cibiya tamu muna fatan muna da burace-burace masu yawa kan shi wannan masallacin tun kafin aje ko ina ya mana kada kun ga dai ba dai ne bane to kaga ga fili nan wannan filin haka kai kusa da dogo duk ana fatan ya zama na masallaci in ya zama na masallaci wata rana ma zalika ala Allah bi aziz sai ka ga masallacin wanda ya tashi ma an dai tsakiya an gina kila wanda ya kai shi so 10 ko so 5 da cibi da bangarora da yawa da ake son a sama muna da buri na samar da library ɗakin karatu wanda ɗalibai duk wani bincike da suke son su yi za su zo su yi kuma har da e-library wanda zai zama ana amfani da kwamfuta intanet ana nazari a ciki muna da wannan tsarin duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana muna fatan masallacin ya tsayi da kansa ko cibiyar ta tsayi da kanta samar da wuraren sana'a da kuma koya ma mutane sana'a wanda yanzu yana cin abin da ake da'awa da shi duk ana da fatan wannan to duka dai burace-buracen mu suna nan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya cika mana su a taya mu da addu'a sannan kuma waɗanda suke da kumbar susa su zo su sa hannunsu a ciki kowa da gudunmuwar da zai bada kaga wannan karatun to shine ne abin da Allah zai tambaye ni game da shi amma Allah ba zai tambaye ni game da kuɗi ba dan da yaban ba kware da gaske ina faɗin wannan maganar ina ƙara nanata ta amma masu kudi Allah zai tambaye su game da kudi da ya ba su, ni kuma na tabbatar da Allah zai mun tambaya kan ilimi tunda ya ban daidai gwagwado. To kowa ya tsaya iyakar bakin kokarin sa ya ga damar da Allah ya bashi ya amfani da ita, ba ta dawama wata ran mune wata ran ba mune ba. Malamai da yawa da suka rasu sai a riƙa tuno da maganganun su da suka kai irin wannan, yanzu ba su da rai sai a riƙa sakowa. To Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, saboda ka kofofin gudunmuwa ana nema har yanzu. Waɗanda suka gina masallacin nan Allah ya taka musu da alkhairi tun daga wanda ya bada filin da wanda ya zo ya assasa ginin tun daga foundation har sai da ya sa kwano ya sa kofofi ya sa wunduna, Allah ya taka masa da alkhairi. Da waɗanda suka zo suka yi tayilin ɗin masallacin ko ina kuke ganin shi gashi nan, da wanda ya zo ya yi POT, da wanda ya bada fitillin nan mutane ne daban-daban, da wanda ya zo ya bada kafe duk mutane ne daban-daban, kuma abin da zai baka sha'awa dukkanin su kusan ba wanda aka taba gayyata da kansu suke zuwa su ce za su. Kaga wannan yana nuna kyakkyawan niyyar su. Yanzu wasu za su ga an fara tantin waje, to jiya aka zo shi ma wanda ya bada wayoyin da aka yi wayarin din masallacin, to shi ne kuma ya zo ya ke tanti. Kuma masu gini masana sun faɗa min cewa tantin mai kyau ne, kusan a tsada yanzu shi ne na biyu, hakan suka faɗa min. To Allah ya saka musu da alkhairi duka, da wanda suke suka ba da gudunmuwa ko ta sisi, da waɗanda suka zo suka yi wani abin da zai baka sha'awa, suka zo suka yi wayarin ɗin masallacin kuma suka sa fitins har da kuɗinsu suka sa kuma. Don Allah nan ba alheri ba ne, kai baka fatan a ce kana ciki. Duk wanda suka yi aikin nan fosu suna nan a nan, in na ga dama sai in ce duk su tattashi ku gan su. Wallahi in ka gan su sai ka zata sai ka ce ba su ba ne, suna nan a nan da yawansu wasu. In na ga dama in min nuna sai in ce da wane, wani na dama, wani na tsakiya, ka cici ka cici, wani na hagu. To dukkaninsu Allah ya san su, kuma dama mun tabbatar da Allah suke son ya san sun yi ba mu ba. Wanda ya bada fitillin nan bai san har yanzu na san shi ba, amma ba ku faɗa mai fitillu wannan masu hasken nan da kuke ganin su. Wallahi wani bawan Allah ne ya zo kawai lokaci guda tun kafin a gama masallacin, yace shi yake son ya sa fitillin nan duk da fankokin nan da kuke ganin ake ta shan iska, ya zo ya ce zai. To kaga wannan abun alkhairi ne, wani ya zo ya sai ya kwanta shan speaker da ta can dan kareni ya ce mai kyau da microphone din nan da nake magana duk suna nan ba a cikin masallacin nan yanzu wanda suka yi wannan aikin, ina ganin su kuma suna gani na. To Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Kamar yadda muka ce kofar gudunmuwa tana nan ga account din masallaci nan ga shi, wanda kuma ba za su iya musu bada za su iya sawa ga asusun masallaci nan. Allah subhanahu wata'ala ya saka ma kowa da alkhairi, Allah ya kai kowa gida lafiya. Akwai sakonni ku?
To ni na gama nawa, sai dai akwai hadari aka ce.
Wanda ya nuna mana gudanar wannan karatu tun daga ranar 1 ga wata har yau 25 ga wata na biyu, kuma ya zanto wajibi mu na godiya da jinjina zuwa ga malam didda yanda abubuwa suka masa yawa da yanayin zuruf na rayuwa, amma ba a taɓa samun tsaye ko ba tun 1 ga wata har yau 25 ga wata Ramadan. Da za a gaya mana awannin da malam yake zama domin tsara da rubuta wannan tafsirin. To ninkin ba ninkin, ninkin ba ninkin, awa ɗaya da ake zuwa a gudanar da wannan karatun, kuma duk dan mu zo mu saurara mu fa'idanta. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan a cikin mizanin kyawun ayyukansa. A gurguje abu na kusa da ƙarshe, wannan markazi na Markazul Wa'iz Islami wanda wannan masallaci a wannan fili shine abu na farko cikin manufofinmu kamar da malamin ya gabatar. Mun saba duk shekara muna shirya muhadara goren sallah a masallacin Jami'ul Sheikh Talhat As-Salafi tudun jikun ko, amma wannan shekara da insha Allah ta'ala za a gabatar ne a wannan masallacin. Saboda haka za a gabatar a wannan masallaci washe gari ranar sallah da subahi wanda zai zama to ranar ce, kuma za a kaddamar da wannan sabon masallaci na malam da Allah ta'ala ya nuna mana kammala ginansa. Saboda mun fara gabatar da gayyata ta musamman zuwa ga yan uwa mahalarta na kusa da nesa, don haka sai mu kokari mahalarta da wuri a wannan rana. Idan rana ta zo insha Allah ta'ala za mu ƙara bayyana ma mahalarta manufofin wannan markazi namu da burace-burucen mu da abubuwan da muke so mu samar na ci gaba da gina al'umma, wanda babbar manufar mu ita ce yadda za a gina ɗalibai da shugabanni da mutane nagartattu domin su samu wannan al'umma daga kangin da suke ciki zuwa tudun mun tsira. Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda za mu ba da gudunmawa akan haka. Kusan sati biyu da suka gabata an yi korafin cewa an gabatar da neman taimako, an sanya number account cewa wanda yake da hali ya iya sawa. Sai dai kuma abin ya zo mana da bazata, mun ta jira muna tsammanin za mu ji muliyoyi na sauka, kawai sai muka ji alert biyu tak, alert ɗaya 10,000, alert na biyu 2,000. Mun ko 2,000 ai irin wannan makalewa suke a cikin tukunya. In muka ce za mu cire su account ɗin ma kila ba za a yadda ba, ko ba haka ba. Don haka wasu ka yi koka sai muka ce to bari a sa wancan gajiyancin akwati mai kyau, ina ga ya kai wajen 10,000. Muka zo muka ɗanɗara shi muka sa shi a nan saboda ƴan uwa su riƙa zubawa. Amma da muka zo muka lalaba bayan kwana 5 sai muka ga 8,000. Kun ga yanzu bashi ake bin mu, mun yi akwatin 10,000 ko an sa 8,000, kun ga kun ja wa masallaci bashi kenan. To yanzu ya za a yi? Na koka akan wannan matsalar da safi, amma gaskiya mun yi farin ciki don ƴan uwa sun yi ƙoƙari sun sa, duk da galibi da asuba ba a fitowa da kuɗi. To dama mun yi alƙawari da ku cewa da yamman nan kowa zai ciko aljihun shi ya zo ya sa gudun motsa. Galibi waɗanda malaya ambata duk masu kuɗi ne suka samu, talakawa fa banda mu ba ma neman aljannar. Mu ma Allah zai tambaye mu a ɗan kaɗan ɗin da ya ba mu, kada ka ce kai baka da shi, ɗan kaɗan ɗin nan da kake da shi to ka cire wani abu ka bayar. Malaya wani wani karatu a kwanaki cewa dukkanin wanda Allah ya hore mishi naira 100 ba zai iya cire naira 10 ya bayar wa addini ba. To ranar da aka bashi miliyan 100 sai an jarabce shi ba zai iya fitar da 100,000 ya bayar ba. Kun ga wannan ba ƙaramar jarabawa ce mummuna wacce za a ma mutum a bashi rikiya kuma a hana shi ciye da ita game da harkokin addini ba. Don haka tun da yau ne ranar ƙarshe, ranar rufewa ga akwatinmu nan, muna tsammanin za a cika shi fal, idan ya cika kuma a kira mu sai mu tattaro riga sai a zuba mana. Don Allah kada kowa ya ce zai tafi ba tare da ya sa gashi nan mun sanya shi a bakin hanya, hanya da kowa zai wuce. Mu zuba za mu je mu kwasa ran da zamu farin ciki ina ma mun zuba abin da yafi haka. Muna ƙara godiya ga kowa da kowa, masu ɗaukan karatu, ƴan agaji, mahalarta da wanda suka ɗauke da wani sawa a kafofin yaɗa saƙo na zumunta da kuma gidajen TV da radio. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Da haka muka kawo ƙarshen wannan jawabi a madadin kwamitin wannan masallaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.